amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan wana, ina mana farin ciki da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu wannan rana mai tarun albarka cikin wata mai albarka wato na Ramadan, a wannan masallaci mai albarka. Allah subhanahu wa ta'ala ba mu ikon sauraron daidai mu ji daidai mu yi amfani da shi. Allah ya sanya mana nutsuwa da ɗaukan abin da mahimmanci da kula da yaran da za su kai su kawo da za su iya bata al'amarin Ubangiji. Allah ya sa kowa ya saurari abin da zai yi isar shi ma ya samu ladan isarwa. Insha Allah yanzu zan miƙa abin magana a wajen malamanmu wato malama Zainab Aminu Halluru. Za a ɗaura kamar yadda insha Allah muka sanar da izinin Allah. Allah ta'ala ya sa mu dace.
A'udhu billahi samiul alim minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan murshidan abadan fil ardi was sama. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa da la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu abdul amana wa ballagha risala wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsanihi ila yawmiddin amma ba'd fiikum bi tahiyatil islam wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kafin mu ce komai game da maudu'i ko karatu da muka yi niyyar zama a kansa, akwai buƙatar tunasarwa da jan hankali game da wannan lokaci mai tsada da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana arzikin riskansa. Domin ba kowa bane Allah ta'ala ya amince mishi ya samu kansa a wannan lokacin. Idan har Allah ta'ala ya yi miki ni'ima da falala na kawo rayuwarki zuwa ga wannan wata mai alfurma, lalle ne ki san cewa yaya za a yi ki mori wannan lokacin. Lokaci wani abu ne mai tsada wanda in ya gifta baya waige. Laraba suka ce alwaqtu kasayf, shi lokaci kamar takobi ne. Illan taqatahu, idan ke miki yanke shi ba ya kadauki ke zai yanke ki. Imma dai ke ki sara da shi ki ci riba ko kuma ki hasara da shi shi ya riba akan ki. Wannan shi ne lokaci. ‘Yar uwa, idan kika sa hannunki a kirjinki kika ji yanda zuciyarki take duka ɗaya bayan ɗaya, wanda malama suka ce yana daidai da daƙiƙar agogo, duk guda ɗaya da ya buga hasara kika ya ragu daga cikin ma'auninki. Na biyu, in ya buga hasara kika maimaita, da zai buga sau 60 kin yi hasararsa sau 60 matuƙar baki wani abin da zai amfanar da ke ba. Dukkan wanda Allah ta'ala ya yi masa ni'ima ta rayuwa, Annabi ya ce mana daga al'ummarsa ba ma wuce 60-70. Malama suka ce ma'auna, 60-70 ɗin nan kin share ya kai kamar shekara 10, wanda lokacin baki da hankali, baki da hankali, baki da tunani mai kyau akan makomar gobenki. Idan kina da 60 yanzu sun dawo 50 kenan ko? Sannan aka raba mana dare da wuni ‘yan uwa. Idan shekara 30 kika yi wuni ce shekara 30 kwana ne, kwanan nan kwana muke muna bacci ba ma wani aiki a cikinsa. Kenan mun yi hasarar rabin daman wancan adadin da aka bamu. Sannan ga goman ƙuruciya. A cikin 60, 20 muke da ita kenan ko? A 20 ɗin nan. kuma kika yi sakaci ki sakankance lokacin ya zame miki hasara ina mana shimfida da wannan kowa ta je ta auna lokacin da take da shi idan ma fa Allah ya tsawaita rayuwar mu mun kai wancan lissafin da annabi ya mana kenan shin dan wani lokaci muka ware domin nema wa kanmu lahira har a yanzu tun daga kan annabi adamu babu wanda ya tashi daga cikin kabarinsa a dan wannan lokacin da zamu zauna ne fa ake fita tunanin mu yi ibada da za ta taya mu wannan zaman kabarin mun karar da shi a hidimomin mu na rayuwa a ciniki da saye da sayarwa da hira da makota da hira da abokan baka da lokacin da zaka zauna ka dauki qur'ani ka karanta ko da shafi biyu ne wata ba za ta taba bude qur'anin ta ba wuni guda wata sati guda wata wata guda wata wallahi bata san yaushe ne rabanta da ta zauna ta karanta qur'ani ba lokacin sallah in yazo biki da miki tsaye da ita ba mumini ba ce masa ake yin sallah ba mumini ce masa ake tsaye da sallah shine me kai sallar akan lokaci kuma a cikin shari'a a cikin ilimi so ina jan hankalin ƴan uwana mata kowa ta je ta yi tunanin tsadaddan lokacin nan da Allah ya kawo ki ciki yaya za a yi ki rabauta yaya za a yi na rabauta idan na koma ga bangaren maudu'in mu kaman yanda muka juye karatun masallacin nan ya zamo da dama da bisu san ta ina muka fara ba tamkar tafsiri mun yi haka ne sakamakon wasu tambayoyi na mata da suka bujiro wanda idan muka fito da abin da Allah ya ce a kai saka kaman ba ma goyen bayan su ne alhali Allah ta'ala ne ya dora mu akan wata gada muka zame sai naga cewa to da na ce ga yanda ake a ce aini ga ra'ayi na a'a mu koma littafin Allah me Allah ya ce akan wancan hukuncin da mata suke ta tambayoyi a kai na ƙara maimaitawa ƙarshen zaman mu na Ramadan last abin da aka yi ta tambayar mu akai shine zamantakewar mata da ta gurbace da mazajensu wata ta ce rabanta da miji ba sa magana wata uku wata wata shida da wanda ma ta ce shekara wata ta ce gidanta daban da nasa baya shiga gidan sama da wata kaza wata ta ce gida ɗaya suke amma baya kulata ga sunan dai kawai an barranta tsakanin mata da miji kuma an ce akwai aure a tsakani to sai nace mu koma ga littafin Allah subhanahu wataala mu ga yaya yace mu yi zamantakewa shin hakan muke yi idan ba haka bane sai mu gyara ina kika kuskure Allah ya barki da dabaraki ina kika kuskure Allah ya barki da iyawarki sai ki gyara taki sai in gyara tawa wannan dalilin ya janyo yanzu mun daina rubuta muhadara irin wanda muka saba ta zaman karantarwa ta mata sai mu dauko pejin da yayi magana akan hukuncin da muke so mu isar zuwa ga ƴan uwan mu mata sai mu karanta alhamdulillah yanzu ma so nake yi dukkan mu sake koma cikin qur'anin ne dan mu gano ta ina ne muka yi sakaci ta ina ne muka yi wasa al'amuran mu suke tabarbarewa domin mu fatan mu wayannan ƴan shekarun da aka bamu ya za a yi nasara da su ya za a yi muntocin mu ba za mu asara su ba so muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya bamu dacewa za mu karanta suratul fatiha domin mu tsinci abubuwan da yake cikin ta wayanne ne muke tafiya da su daidai wayanne ne kuma muke da kusakure a ciki daga nan zamu dora gwalgwadan abin da Allah ya bamu a cikin Qur'ani insha Allah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى ne yayi umarni dukan wanda zai karanta wani abu daga cikin qur'ani yace ya ambaci wannan kalmar fa iza qara'atal qur'a fasta'iz billah neman tsari da Allah yana nufin ka samu dacewa akan abin da zaka yi duk abin da zaki in kika yi wannan kalmar to kin barranta da sharrin shedan walau a kowane irin ayyuka ne shi yasa tana da muhimmanci a guri na da ni da ke wajen mu'amalar mu da zamantakewar mu yawaita maimaita ista'aza domin neman barranta da sharrin shedan kamar yanda ya alƙawarin zama kusa da mu ya zame mana wali mu kuma mu zama muna fatan barranta da nisanta da shi wannan yana da kyau kowa ƴar uwa ta zama har tanki kullun akwai ambaton a'udzubillahi minash-shaytanir rajim kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu a'udzubillahi minash-shaytanir rajim abinda take faɗa shine muna neman tsari tsari daga wa daga Allah subhanahu wa ta'ala tsari akan me sai kika ce daga shedan waye shedan kika ce wannan korarre dai barrantacce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya barrantar da shi daga ni'imarsa kina neman ke Allah ya raba ki da sharrinsa bismillahir rahmanir rahim bayan kin kori shedan kasancewa kusancinsa da ke sai kika nemi me farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai bismillah ita ma wa'ansu suna cewa aya ce daga cikin ayoyin Fatiha wasu kuma suka ce a mabudi ce ta kowane karatu dukkan surar da zaki karanta sai kin ambaci bismillahir rahmanir rahim in ban da suratul tauba to idan muka fahimta ita mabudi ce bata daga cikin Fatiha fa ni'ima idan muka dauka cewa tana cikin Fatiha duka akwai wasu malaman da suka yadda da haka malaman da suka yadda da cewa bismillah tana daga cikin Fatiha alhali Fatiha mun sani tana da ayoyi 10 ne sai suka ce ana farawa karantawa daga bismillahir rahmanir rahim aya daya wasu suka ce a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin aya daya sai ki tafi da wayancan ayoyi 6 za su zo a dade wayanda suka ce a bismillah bata daga cikin Fatiha sai suka cire bismillah sai suka fara karanta Fatiha daga alhamdulillahi rabbil alamin ina aya so ta karshe take samuwa shine gurin da kika zo siratal ladzina an'amta alaihim ga sauran masu ruwaya ai wannan waqafi ne a gurin sai ki ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin ko to wayanda suka dauka cewa bismillah ba aya bane sai suka ce ghairil maghdubi alaihim waladdallin ita ma aya ce mai zaman kanta ala ayi halin mun sani cewa Fatiha tana da aya 7 kamar yanda muka faɗa bismillah kuma 1-2 in kin dauki da tunanin cewa tana daga cikin Fatiha to sai ki dauka daga ghairil maghdubi alaihim waladdallin aya ce a can karshe idan kuma kin dauka cewa bata daga ciki to daga alhamdulillahi rabbil alamin kina iya karanta Fatiha ki samu aya 7
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
wannan ita ce Fatiha da muke magana akan ta Allah ya sa da ni da ke muna karanta Fatiha yadda take a gurin Allah subhanahu wata'ala ba yanda muke yin ta yanda muka ji ta a bakin wa'anda ba lalle su ma iya su kai ba muna fatan duk wanda bai iya karanta Fatiha daidai ba ya koma ya koyi karanta Fatiha daidai kamar yanda maluma suka ce matukar Fatihar ka daidai ce to al'amuran ka ba zai cuɗe maka ba domin ita shari'a ce ai addu'a ce kuma kullun kina yi kuma Allah ya alƙawarin zai amsa ki ce kuma ba a amsa miki ba malama da dama suka ce mu binciki Fatihar mu shi sa muka faro magana akan ta shin mecece Fatiha Fatiha shine suran ita sunan wannan sura da muka ambata ko tana da sunaye masu yawa kamar yanda aka ce mata Fatiha ana ce mata Fatiha domin ita mabudi ce ta Qur'ani gaba daya ana ce mata ummul kitab manal kitab alkitab wal qur'an ko a wani gurin an ce mata ummul qur'an din amma malama suka ce daga ce ummul qur'an daga ce ummul kitab duk maganar guda ɗaya ce ana ce mata sabaul masani wasu ayoyi guda bakwai da ake yawan maimaitawa dukkan kin Allahki inda zaki salloli da aka aje miki biyar din nan dukkan kin karatun ki sai kin karanta Fatiha sau 17 a wuni idan ku zaki karanta abu sau 17 ai ku kin yi aiki akan sa babu wani gurin da kika aje wanda kullun zaki maimaita sau 17 sai wannan da aka saka ki na dole shi yasa ake ce mata ayoyi bakwai da ake yawan maimaitawa malama ba su da sabari akan wa'annan sunayenta guda uku ko hudu domin mun ce ummul kitab ita ce ummul qur'an ayyan in mun dunkule wannan suna ɗaya ne sannan fatiha biyu sannan sabaul masani dinna idan kuma mun ga dama sai mu raba bi mu ce ummul qur'an mu ƙara ce mata ummul kitab ya zama guda hudu wa'annan hudu ko uku babu sabani akai amma tana da wasu sunaye da wasu maliman sun aminta da su wasu kuma sun kawo nasu hujjoji akai misali kaman ce mata ar-ruqya ana ce mata ar-ruqya domin wayanda suka yadda da cewa sunanta ruqya ne sun yi yadda ne da wani hadisin annabi alaihi salatu wassalam da sahabbansa suka kawo masa labarin me ya faru da su a halin wata tafiya labarin yana nuna sun je su wani gari mutanen garin suka ki ba su masauki suka kada suka raya ba a ba su masauki ba sai suka fita bayan gari suka nemi sansani suka nemi guri suka zauna cikin dare sai kunama ta harbi sarkin garin aka rasa yanda za a samu makari duka da maliman sa da bokayen su ba su samu makari ba sai can wani daga cikin su yace bakin nan ko za mu je mu nema ko suna da makaranta duk da cewa sun hana wannan masaukin yanzu bukatar su ta kawo su gare su sai suka ce ga abin da suka zo nema gun su ɗaya daga cikin sabai yace yana da ruqya amma sai dai a biya shi yanda baku ba mu masauki ba za mu muku komi kyauta ba mu ma biyan mu za ku yi suka ce sun yarda inda za a dace kisan tana nuna Fatiha shi ya karanta ita ce ta zama ruqya ga wannan ƙari na kunama aka biya su dukiya mai yawa har za su raba sai wasu daga cikin su suka ce a'a ai wannan ba su isa ma cin wannan kudin ba saboda ba su san halaccin sa ba sai sun je sun samu annabi domin wani abu ne da ba taɓa yin sa ba a duniya suka je suka karantawa annabi wannan bayani abin da ya faɗa a gurin sa yace wa ma yudrika la allahar ruqya waye sanar da kai cewa ita ruqya ce kun ga lokacin ai su ce sun masa ruqya da fatiha ba ya ce sun karanta fatiha sun bayar kuma Allah ya ba da lafiya to amma annabi sai ambace ta da me ruqya wannan dalilin wasu daga cikin maluma suka aje cewa fatiha sunanta ruqya wasu suka ce sunanta du'a ana ce mata du'a ne saboda me ai mafi yawan maganganun da suke cikin ta daga yaban Allah ne sai roƙon Allah kina gama yaban Allah da girmama shi da kamba bashi sai ki fara yi kanki addu'a tun daga lokacin da kika ce ihdinas siratal mustaqim yanzu akan ki kike wagata roko kike ta yi ki ta maimaitawa har sai kin kai karshe shi yasa wasu suka ce ai addu'a ce wasu suka ce mata munajat me yake nufi da munajati kamar sadarwa me sadarwa munajati da ake nufi anan shine kullun kina munajati da Allah subhanahu wataala a cikin sallah fatiha sai ta zama ita ce hujjar da dole sai kin karanta kafin munajatin ke tabbata daga lokacin da kika bar fatiha aka ce babu sallah to ashe ita ma tana ɗaya daga cikin sila na munajatin kenan akwai dai sunaye da dama wasu sun ce 8 wasu sun ce 9 wasu sun ce 20 ma to amma lokacin mu karami ne musamman da muka samu wannan jinkiri da muka samu ba mu da lokacin fada amma me nake so mu gane na yawaita ba mu labarin sunayenta ne don mu gane darajarta malama suka ce yawan sunaye yana farawa yana karuwa alama ce ta daraja da daukaka ga mai sunan za mu iya fahimtar wannan ko a idanuwanmu ne yanzu misali mu yi amfani da ɗaliba 'yar makaranta sunanki Aishatu Muhammad lokacin da aka miki rijista abinda malamai suke kiranki kenan yau da gobe sai aka lura kina da nutsuwa kina da kaza da kaza sai aka ce a baki monitan ajinku daga yau bayan ana ce miki Aishatu Muhammad sai kaji ana ce miki Monita. Bayan wasu shekaru sai a baki mataki na me na preparationship. Kin zama prepared ke yanzu ke class captain ne a mai suna abun house captain ko wani abu mai kama da haka. Sai a ƙara ce miki kuma ai ke ce house captain. Kenan kina cikin prepared, kina cikin monitors, kina cikin ɗaliba. Suna ya fara ƙaruwa ko? To haka ɗan adam yake hauhawa har sai ya kai matakin da yake so ya kai. Idan kuka duba manyanmu masu mulki sai ku ji wani kafin sunansa ya zo sai an ce wane wane shek kaza ai tujerowa saboda mi ɗaukaka. To haka sarakuna masu ke haka masu mulki yau ka ci wannan matakin ana ce maka honorable wane gobe kuma sai a ƙara ce an baka wani matsayi. To abinda nake so mu gane a suratul fatiha kenan matsayin da take da shi shi ya janyo sunayenta burjik a cikin alquran. A wani gurin ma ana ce mata Nur. Shi ma an yadda da wannan saboda wani sahabi da shi ma ya bada irin wannan labarin cewa wata ran ana zaune a Madina sai aka ji wata kofa tana an ji wata ƙara ne ba a san me ba sai Annabi ya ce wannan wata kofa ce daga sama aka buɗa ta wanda ba a taɓa buɗe ta ba kafin wannan rana. Ganan wani mala'ika ya sauka daga cikinta wanda shi ma bai taɓa sauka a duniya ba kafin wannan rana. A ranan ne aka sadarwa Annabi da wasu haske guda biyu. Aka ce an baka haske guda biyu. Su menene hasken nan? Aka ce suratul fatiha da ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqara. Shi yasa aka ce in dai ka iya karanta su ka yi addu'a da su to wallahi sai addu'ar ka ta ci. Shi yasa nake so mu sabunta karatun mu yi ta daidai kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce. Ar-Rahman da muka faɗa a cikin kalmar bismillah mu ta farko wata siffa ce ta Allah subhanahu wataala ta rahama ko? Ar-Rahima siffa ce ta Allah ta rahama. Wasu malaman suka ce an keɓe a duniyance rahmaniya take amfani a lahirance rahim wa kana lil mu'minina rahima. Wannan wata siffa ce da ake samunta a lahira. Wasu suka ce a ba haka bane. Ar-Rahman ana nufin ita kanta siffar rahama. Ar-Rahim aka ce a sadar da ita ga zuwa gawa. Sadar da ita ga zuwa ga wanda ya dace ya samu wannan rahamar wannan rangwamen kenan. To ashe dai irin wannan idan muna dubawa kenan muna barin wasu damammaki ne akan mu ya janyo abun kare na tasirin ya same mu. Wannan ita ce suratul fatiha. Allah ta'ala ya ce alhamdulillahi rabbil alamin. Dukkan yabo da godiya da jinna cikin me kai kuma tare da kai da kankan da kanka zuwa ga mai wacce siffar ya tabbata gawa ga Allah subhanahu wataala. Godiya wajibi ce ga mumini zuwa ga Allah subhanahu wataala domin rashin godiya a wasu ayoyin suna iya kafirta bawa. Wani gurin Allah ya ce ma yaf'alillahu bi'azabikum in shakartum wa amantum. Yaya Allah ta'ala zai azabtar da ku idan da har kun kasance kuna godiya kun yi imani? Kenan wanda bai gode bai imani ba kenan. Wani gurin Allah ya ce faskuruni askurkum washkuruli wala takfurun. Allah ya ce ku gode ku ambace ni zan ambace ku. Matukar ke mai ambatan Allah ne to ki sa a rai ki ma Allah na ambatan ki. Yace ku gode min kada ku kafirce min. Kenan wanda baya godewa ya kafirce. Tunda na ce zamu dauko ayoyin ne mu danganta su da rayuwar mu domin mu san mafita. Ƴan uwa muna yin godiya? Shin muna yin godiya yanda Allah ya ce mu godiya a lokacin da kuma abun godiyan ya same mu? Alhamdulillahi maluma suka ce godiya ce wacce a Allah kadai ake yin ta sabanin ashkuru lillah. Dukkan abin da ya samu bawa mai kyau ko mummuna alhamdulillah. Annabi ya ce madalla da al'amarin mumuni idan alkhairi ya same shi yayi ta godiya ya ji dadi, idan sharri ya same shi yayi godiya yayi hakuri. ma'ana ko asara ce ta same ki ko wata tawayar arziki ko rashin kasuwa yanda duk kawai ki mai da al'amarin ki da Allah kada ki butulce masa idan muka dawo zancen godiya wa Allah subhanahu wata'ala a halin akwai ko babu a halin kin samu abin da kike so ko baki samu ba wannan Allah shi kadai ake wa haka domin me shi ya isa da haka domin kai ne a gurinka wani lokacin idan kaga tasgaro kake tunanin ka shiga wata matsala a gurinsa wala Allah wani alkhairi ne zuwa gare ki wata darajar ko wata daukakar ko wata biyan bukatar ba ta samuwa har sai an jarraba ki da wasu abubuwa ai ba za ki taba zama kin zama mumuna kuma Allah yana son ki alhali bai me ba bai jarabce ki ba wasu ma malaman suka ce idan kika zama ba a yawan jarabtanki ke ba damuwa ke ba bakin ciki ke ba cuta ke ba wani abin da ranki ba so to ki bincika shin ko Allah yana son ki dukkan wanda Allah yake so haka ake cika masa littafinsa da me da ayyuka na jarabawa so yana da kyau mu yi kokari mu iyayen mu muga cewa duk halin da muka samu kanmu mun gode wa Allah ita kuma ashkur ana iya sadar da ita ga kowa ko ni yanzu ina iya yin godiya ga ke shukuran da muke fada ai muna fada ƴan uwan mu kuma sannan ana fadan ta Allah ita kun san bambancin ta ai ba a yin ta a gurin da ba mai kyau ba a abu mai kyau ake cewa shukuran ma'ana sanda Allah ya miki wata ni'ima to nan shukuran ta tabbata amma sanda kika san aka san ta alhamdulillah ce ta tabbata shi yasa shukura kike yin ta ga ƴar uwa ko dan uwa ai yana iya miki abin da zaki ji dadi ki masa godiya to wannan ita ce godiya da ta shafi kowa ashkur kenan rabbul alamin malama suka ce rabbu tana kunshe da wasu maganganu ubangiji ne amma wani irin ubangiji asalin wanda ya halice ki sannan ya mallake ki yake da iko cikakken iko akan ki sannan yake da ikon sarrafa al'amuran ki ba tare da shawarar kowa ba wannan shine kadai ya isa a ce masa rabbu duk wanda ya dauki wani koma bayan Allah ba wannan rabbun ba to yayi wa kansa ganganci saboda duk wanda ka dauka ubangijinka in dai ba shi ya kage ka ba ba kuma zai iya zama shi ya mallake ka ba ba kuma zai iya juya al'amuran ki ba bai cancanta ya zama ubangijinki ba al'alamin mu kenan bayi waɗanda aka halitta wanda kuma muka dogara muka tabbatar wancan ubangijin Allah nan shi kadai ne ya isa mu miƙa masa wuya mu kuma nema a hannunsa domin wannan sunan Allah duk duniya babu mai irin wannan sunan ko ka taba ji kamar rabbun nan da na faɗa shi yasa na kawo misalan da zaka gane shi rabbu shi kadai ne rabbu Allah kenan amma sunan yana iya tarisirantuwa ga waɗansu ubangijin na fata kuna fahimta shi rabbu kena ki dauka shine wanda ya halice ki wanda ya mallake ki wanda yake juya rayuwarki amma daman daga kin ce Allah to ai daman shi kadai ne ba wanda ya taba cewa shi ma Allah ne shi yasa a bangaren ambaton sunan Allah na rabbu ake bambanta Allah ta'ala wanda shi kadai ne yake isa yayi dare yayi rana ya fitar da hasken rana sanda ya ga dama ya dusar da ita lokacin da ya dusar ya saukar da ruwa a lokacin da ya ga dama wannan shine rabbu amma daman kika ambata Allah ai baki amma bukatun yin bayanai an san shi yake da ikon komai kuma sunansa shi kadai ne ba mai irin wannan sunan Ar-Rahman dazuma na sake maimaita ta Ar-Rahim mai rahama gamammiyar rahama ta duniya kenan ya ba wa kafiri ya ba wa musulmi ya ba wa mai shakiyanci ya ba mutumin banza a duniya Ar-Rahim ya kebe waɗansu daga cikin mutane nagari ya sadar da su da rahamarsa ranar alkiyama Allah ya sa muna cikin su. Har yanzu dai Allah muke ƙara son sanin waye shi. Domin me sai kin gane girman Allah ne zaki dauka cewa ke ba kowa bane ki kankan da kanki ki koma gare shi ki nema a hannun shi. Sai aya ta gaba ta ce mana me? Maliki yawmiddin. Har yanzu dai ana mana bayani akan Allah namu. Maliki yawmiddin, mamallaki na yaushe ranar sakamako. Shi kadai yake da iko a ranar sakamako ya iya gudanar da dukkan abin da ya dace a gudana. Ba mai iya daga kai. Hatta annabi da ake ce zai je ya mana ceto, zai je ya neman mana ceto, yace shi kansa bai san kalmomin ba sai ranar za a bashi ilimin ta. Amma dukkan al'umma ba mai iya daga kai ya kalli Allah a wannan ranar. Saboda tunaninka ba za ka sha ba. To wannan ranar ba mai ikonta, ba mai mallakanta saiwa sai Allah subhanahu wa ta'ala. ‘Yar uwa, dukan waɗannan kalamai da kike gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala, shi fa dama ya san haka. Ke ake ƙara sanarwa haka domin me? Ki san cewa shi kaɗai yanzu ya kamata ki fuskanta idan kina da buƙata. An gaya miki shi kaɗai yake juya dare da rana, shi kaɗai yake da ikon riƙe numfashinki da sake shi kaɗai yake da ikon baki lafiya, shi kaɗai yake da ikon ɗora miki cuta. Ashe ko ya isa Allahn da zaki fuskanta a lokacin da kike da buƙata. Tunda yanzu mun gane waye Allah, mun san isassa da buwayensa, mun san cewa shi kaɗai muka dogara da shi. To yanzu sai mu fara miƙa ƙoƙon bara zuwa gare shi. Shi yasa ɗazu muka ce suratul Fatiha, ana ce mata me? Ana ce mata suratul du'a. Addu'a ce. Sai mu fara da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wannan kaman kina wani rarrashi ne. Kina wani fadanci ne wa Allah subhanahu wa ta'ala, don me zaki fara neman wasu al'amura a tare da shi? Kin tabbatar masa shi yake da wancan girma da isa da buwaya? Kin tabbatar masa shi kadai ya isa ya mallake ki, ya mallaki abin da kike nema a hannunsa? Yanzu in kuɗi kike nema, da Allah alhaji wani da ya ɗauki kuɗi baki, shi ya isa ya azurta ki? Kazalika ilimi, malamin da yake baki karatu bai isa ya baki ilimin ba sai in Allah ya amince. Zaki je ki ɗauki karatun, amma me sanyewar sai Allah ya baki? Zaki zauna ajin ku ɗaya da wata shekara 20 ko 10 kuna karatu, sai kiga abin da ke kika mallaka bata mallaka ba. Alhali malamin da ya baku karatu tare ya baku karatu. Kenan wancan mai ikon bayarwa, yanzu kike neman ki nemi taimako a gurinsa, ki nemi ya saka hannunsa cikin al'amarinki, sai kike kankan da kanki, kike nuna masa shi din ne ya isa da haka. Kika ce iyyaka na'budu, ya Allah, ni din nan a gare ka nake bauta. Ba na yin wani aiki don wani ya yabe ni, ba na yin wani aiki don a ce na iya, ba na yin kowane irin aiki sabanin abin da ka ce. Wa iyyaka nasta'in, kuma ya Allah a gurinka nake neman taimako. Dukkan mai neman taimako a gurin wani sabanin Allah subhanahu wa ta'ala ya rushe tarihin zamansa Allah da shi da Allah lafiya. In jinya ne ta same ki yadda daga Allah ce, kuma maganin ta yana hannun Allah. Ki cire cewa an jefe ni, an min, kamar yadda kullum nake gaya mata. Ki cire cewa ba dan kaza ba da kaza, a idan Allah bai yadda ba kaza da kazan ba su faru ba. Kasuwa kike kika janji, ki cire tunanin sharrin mai sharri, ki cire tunanin a'a. Ke din da karan kanki, ki koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Yanda shi ya kawo miki wadata a lokacin da kike cikin wadata, yanzu ma ki koma gurinsa ki nemi mai taimako. Duk wanda ya nemi taimako a gurin wani sabanin Allah subhanahu wa ta'ala, lalle yana ɗora ɗan ba ta faɗa da Allah. ba da Allah ba ko da mala'iku kika ce zaki dan Allah zaki nasara ba za mu yi nasara ba saboda haka dole mu koma ga Allah subhanahu wata'ala mu nemi taimakon sa mu jawo zuwa gare shi domin me dukkan abubuwan mu da suka taso Allah zai shiga cikin sa tunda kin gaya wa Allah ke yanzu kin dogara shi zai miki ke jikin yadda shi kadai ya isa ya miki to kina da dama kice masa ga abubuwan da kike so yayi miki din sai kika ce mi ihdinas siratal mustaqim wannan shine wani tafarki mai tsada da dama shi ya kamata ki fara nema ya Allah subhanahu wataala kai din nan da na yadda kai kadai kai ne Allah kai din nan da na yadda kai ka halice ni kai din nan da na yadda ka mallake ni kai kake da ikon mallaka a kaina ba wani bayan ka ya ubangiji ka shiryar da ni hanya madaidaiciya ya Allah ka shiryar da ni hanya madaidaiciya ke kanki biki san wace ce hanya madaidaiciya ba amma shi ya san hanya madaidaiciya idan har kika ta'allaka da irin wannan addu'ar kalmar kullun kina nufin ke baki da zabi kenan sai Allah shi zai zaba miki duk da biki san kalmar ba amma nema kike sai ki sake koma gurin Allah subhanahu wataala kin ce ihdinas siratal mustaqim to kamar an tambaya wacce ce kan hanya madaidaiciyar Allah ta'ala ya ƙara cewa siratal lazina an amta alaihim wannan hanyar madaidaiciyar ita ce hanyar waɗanda ka aminta da su ka yadda da su har yanzu bamu gane ba wacce ce hanyar kenan Malama suka ce su wane ne an amta alaihim din nan ma tukunna su waye aka yarda da su din su wa kike fata a riskar ki cikin su wayannan mutanen su ne aka ce annabiyun mataki na farko kenan da as-siddiqun wa'inda Allah Ubangiji ya yarda su siddiqai ne masu gaskiya ne yan wa gaskiya tana da dadi daga annabawa sai masu gaskiya irin sayyidina Abubakar kenan ko wanda tun yana duniya aka nuna shi aka ce shi siddiqi ne Allah ya sa mu zama cikin masu gaskiya a maganar mu ta zama akwai gaskiya a aikin mu akwai gaskiya a rantsuwar mu akwai gaskiya kada mu yi tarantsuwa akan gaira ba dalili mu yi tarantsuwa akan ƙarya gashi ashe har ana saka masu gaskiya a mataki na farko wajen yaddar Allah subhanahu wataala sai aka ce wa sauran suwa kuma akwai ash-shuhada sai waɗanda suka yi shahada su ma suna cikin an amta alaihi Allah ya ba mu shahada mataki na ƙarshe sai aka ce as-salihun sai kuma suwa salihan bayi managartan bayi managartan bayi kowa da ya san wanda ake kwatanta da managarta ko mutane na ƙwarai wanda Allah ya yarda da su su masu ɗabi'a ta ƙwarai ce wannan su ne as-salihun to idan an ce miki suwaye an amta alaihim daga yau ki gane wa'annan matakai guda hudun su Allah ya kebe yace su ne an amta alaihim dan Allah waye ba ta so ta zama a cikin su shi yasa kullun cikin fatihar ki kike wannan addu'ar Allah ka saka ni cikin wa'annan mutanen siratal lazina an amta alaihim kenan ko sai kuma ayar gaba take cewa gaba ko kuma wakafin gaba kamar yadda dazu muka faɗa muku ana iya daukan gurin aya ana iya daukan gurin me wakafi ala ayi halin dai shine ghairil maghdubi alaihim waladhdallin kina ƙara gayawa Allah ga waɗanda kika ce kina so a hada ki da su da zikin fada ko sai kika ƙara cewa ya Allah fata na ka hada ni da waɗancan mutanen da ka yadda da su ba irin waɗanda kai fushi da su ba ba kuma waɗanda ka batar ba suwaye aka yi fushi da su suwaye aka batar su waɗanda aka yi fushi da su sune Yahudawa waɗanda aka batar sune Nasarawa Yahudin Nasara kenan ko hujja akan haka shine su Yahudawa ai suna da ilimi sun san komai tun kafin zuwan annabi Yahudawa sun karanta annabi zai zo har siffarsa har garin da zai zo har komai sun shina amma meye haitan su ba sa amfani da ilimi dazuna ce muku za mu karanta Fatiha ne mu ga menene ba ma yi a cikin Fatiha muna karanta ta da dai muna aiki da aikin da aka yi umarni a ciki to yanzu sai aka kawo mana waɗanda Allah ya ki kuma su ne mai irin su Yahudu sun sani amma ba sa amfani da saninsu su Nasarawa kuma jahilai ne ba su sani ba su ne ad-dalun wanda aka bata su kuma dallawa ya zo ya so ya kasance da ɗayan biyun waɗannan mutanen ba ma buƙatar kasancewa da Yahudawa ba ma buƙatar kasancewa da Nasarawa to har sai mun kasance kenan mun koma ta farkin da zamu ta'allaka kanmu da waɗancan mutane na gari Ibn Taymiya yace ba wai Nasarawa da Yahudawa su kadai aka ajiye wannan ayar ba har a yau har a gobe duk wanda zai yi ɗabi'a irin ta masu waccan ɗabi'ar to yana da ɗan gutsatsarin wani abu daga jikinsa na waɗancan mutane ma'ana idan ke ɗalibar ilimi ce ko ke malama ce amma iya shinan kike da shi mu'amalar ki da ɗabi'ar ki babu malintar babu ɗalibtakar shedancin ki kike yanda kika ga dama to ki gane akwai burbudin Yahudanci a jikinki in ke kuma jahila ce ba za ki fito ki karatu ba ba za ki saurara ba ba za ki dinga tambaya da bibiyan malama domin ki karu ba kin fito cikin Nasarawa har yanzu akwai burbudin Kristawa a jikinki alhali ke kina kallon ki musulma abinda Ibn Taymiya yake nufi kenan so ƴar uwa dole ki gane shin ni ina cikin waɗancan mutane na farko da suke kwaɗayin a hada su da mutane na gari an'amta alaihim ko kuma ina cikin ɗayan biyun waɗannan mutanen da ake neman tsari da su ko ta yi wa kanta wannan hisabin fa dole kowa sai ta yi wa kanta wannan hisabu ke da kanki ki gane wanda ka tuguri ne naki wasu jam'in da aka ajiye ne wasu jam'in ne ke da kanki za ki kai kanki ki zauna a cikin su kina da ilimi kina amfani da shi a'a biki fita kin nemi ilimin ba ma kawai ke sharholiyar kike a cikin gida ki ina tun daga fitowar rana hatta fadi ba abin da kike da ya shafi karuwar addinin ki kawai ke dai ina kika fito neman kuɗi ina kika fito sayarwa saye daidai ne a musulunci mutum ya nemi abin da zai kare mutuncin kansa a duniyance ko a lahirance saboda neman kuɗi yana baka kariya har a lahirarka yana kuma baka kariya a duniya amma a kiyaye dokokin Allah a lokacin neman abubuwa guda biyu su suke rudar da mu ba mu cika so mu kasance a cikin waɗannan mutane na ƙarshe da muka yi magana ba an'amta alaihim dinna dalilin shine kasuwa da social media masu nema hankalinsu akan nema ba sa la'akari da lokacin sallah ba sa la'akari da kiyaye dokokin Allah a cikin kasuwarsu su faɗi gaskiya a lokacin da gaskiyar take bukata kullum ina faɗa akwai darasi na baya da muka yi akan ƴan kasuwa ko wanda na fito da magana guda ɗaya da take bukwa dukkan mai hankali tsatsa a rayi cewa mai ɗan kasuwa ya yi ta rantsuwa akan abin da yake sayarwa akan gaibi ko akan ƙarya in a tamfa ne ki ta koɗa take ta koɗa yanayinta ba ta in an zo ba hakan take ba wani matan kayan bai sauka ba kina koɗa shi saboda me saboda kawai ki samu kasuwa wallahi kasuwa tana kai mutum aljanna, tana kaiwa mutum wuta. Sannan ina yawan maimaita magana akan social media. Da kudinki kika sai waya a kanki ko a yarki, in kina so da yarki da ke ku zama kuna cikin wa'annan an'amta alaihim din nan, sai kun kiyaye dokokin harkokin wayar ku. Yanzu ne Ramadan ne, amma yanda take ganin za ta ribaci lokacin ta shine me ta kunna wani series da zai yi awa biyu tana kallo, wai ta rage lokaci, ta yi hasarar lokaci dai. Duk abin da zaki kalla idan ba zai kare ki da wani abu alkhairi ba, hasarar lokacin ki kika yar uwa. Wasu a TV ne za a kunna arewa daga karfe kaza zuwa kaza, ana ta kallo ana ta kallo, an cinye lokaci, wai ai an rage wahalar azumi, an dada wahalar ta dai. Annabi ya ce dukkan wani mai azumi da zai yi azumi bai bar ƙarya ba, bai bar kallon batsa ba, bai bar giba ba, bai bar fasikanci ba, yace yunwarsa da kishirwarsa ba ta da amfani a gare shi, dama ruwansa ya sha dama bai yi azumi ba. Domin yin azumin ba komai bane, mu mun dauka kenan wannan kishirwa da aka dora mana, ba za mu ci ba, ba za mu sha ba, ba za mu yi mu'amalar auratayya ba, shine kada azumi. Annabi yace ba iya nan bane, har sai kin zama kin kame, har sai kin zama kin yi abin da Allah subhanahu wataala ya dora ki na daga shari'a. So yan uwa, mu samu mu yi wa kanmu tunani wannan lokaci mai tsadan da aka yi mana ni'ima muka samu kanmu a cikinsa, lalle ne mu je mu zauna mu ga ya za a mu ribance shi. Ki tsara wa kanki time table, in ke tela ce yanzu bakki da komai sai tunaninki akan dinki, ya za a yi ki gama da turmin gidan su wance, ya za a yi ki gama da wannan, a'a yawan nema ba laifi bane, amma mu gane albarkar neman ita ce tafi dacewa. Sai kiga wani kullun neman yake tunikin zuwa suke kaman me, amma ba albarka, saboda me mun cira Allah a harkar kasuwar tamu. A duk wanda kika cira Allah a hidimarki, to a gurin Allah yake barin ki da dabararki. Ina ƙara maimaita wannan jaje da muke ta yi na kuncin rayuwa, in har muka koma muke yin komai daidai, Allah subhanahu wataala zai shirya mai daidaita mu akan da daidai. Ina fata kamar yadda nace, in Fatiha da ba dai kike karanta ta ba, daga yau kije ki karanta ta dai. Kar ku sha mamaki ina ta maimaita cewa rashin karanta Fatiha da dai ba. Malama suka ce da muna karanta Fatiha da dai, da babu abu namu da zai zama akwai matsala a ciki. Tunda Allah shi ya alƙawarin in mun roƙa zai mana, to ai alƙawarin Allah baya tashi. Mu din ne bu mu yi daidai ba, dazuna ce mana Fatiha ruqiya ne, kar ki ga kin karanta waya yarinyar ki tana wani dan farfadiya ko wani jinni ko me yake mata Fatiha, amma shiru jinni ba su tafi ba, ini tai a kwance, ini tai da ciwon kai, ke din ce biki Fatihar yanda sunna ta ajiye ta ba. Ai ita ruqiya imanin me yin ta ake dubawa, sai sa ku abu kada sai a ce a tafi gurin mala, saboda ana kyautata mala zato. Kuma a cikin malaman ma sai ku ga wani daga yayi addu'ar Allah sai ya karba, sai a samu waraka, wani sai ya ta maimaitawa, to magana ta dawo da cewa me yaqini da imanin da yake zuciyarki da iya abin karanta abin yanda aka ce a karanta shi shine saukin. Yar uwa, in kika iya karanta ta, kika saka a ranki zaki karanta ta, to insha Allah ke da kanki zaki maganin jinnin gidanki, kin daina ba da dubunki uku dubunki biyar a masu ruqiya. Ana ruqiya da Fatiha, in ma ki tofa ta a ruwa da dukkan tunanin jinya da take dame ki, musamman ma in aka samu ruwa na Zamzam, in ba a samu ba ma ana iya tofa ta. Wasu suka ce a ana ruqiya da ita da dafa gurin da yake ciwo, misali in kanki ne yake ciwo a dafe gurin, ki karanta Fatiha, wallahi ita ce asalin sirrin ruqiya. Duk wani abin da kuka ji an biyo da shi ai dan a wahala ku, sai ai ta fadan abin jingin-jingin wanda yake jike biki san gurin ba ma, asalin sirrin ruqiya in kin dada nemo amanar rasulu zuwa karshe, sune da zan ce muku ayoyi da aka saukar da su, aka ce an saukar annabi wasu haske, kowa ta koyi karanta Fatiha daidai, ta kowa koya wa yaran ta karanta Fatiha daidai, in har hakan ta tabbata to ai su shedanin suna tsoron ma yaran ba za su keta musu jikinsu ba. So idan zaki yi ki sa yaqini kuma dan muna da wata matsala ba ma yaqini me yaqini shine ki ji a ranki in kin yi kawai da gaske ne Allah zai kawo saukin kar ki ji to an ce dai kaza bari dai a Allah ne zai miki wasa ko annabi ne zai miki wasa ai ba shakka a cikin maganar su daga kin ga biki nasaran baki koma gare kanki kituna me matsalar ko ban karanta da dai bane me matsalar ko akwai wata najisa a tare da mu ko akwai wani abin da mala'ikun rahama ba sa so a gidana malama suka ce me karatu na fatiha da sunan ruqya ta kalli gidanta tsaftar gidan ma tukunna kada kina cikin kazanta kin daure shedanu gindin zama a gidanki kuma kice zaki fatiha kada kice kin cika gidanki da karnuka da fotuna da wasu abubuwan da shari'a ba ta so kuma kice zaki fatiha kuma taimiki tasiri ai gunda kika dauki yaron naki kika kai aka masa ruqya zaki samu sai da aka tsaftace babu duk irin wa'ina abubuwan ke kuma gidanki kin zo kin ajiye su so dalilai da dama ne suke janyowa ko kayin baka sami yanda kake sa kowa ta je ta duba a ɗakin ta ya zan yi na tsaftace ɗaki da yanda zai zama mai sha'awa da nagarta a gurin dukkan mala'ikan da ya keto don neman rahamar da nake yi yazo ya taya ni addu'a lokacin da nace Allah ya min kaza ya ce min amin ya zan yi a cikin ɗakin ta ma fa wata bata da tsarkakakken gurin da za ta yi sallah can yana zarnin fitsari can yana zarnin fitsari can an goge kashi haba jego ba shi bane kazanta musulunci yana son kaza tsafta tunda hadisi ya gaya mana annazafatu minal iman so abubuwan da suke faruwa muke addu'a bata karbu ba daga gare mu ne Allah alƙawarinsa baya tashi ya ce zai amsa in mun kyautata zai mana a kasancewarki na mai azumi kuma yanzu ma wani lokaci ne mai tsada a tare da ke na karban addu'a ki sai ta karfe 1 din nan rana ta yi zafi duk da alhamdulillah Allah yana tafi mana da al'amarin cikin ni'ima muna fata Allah ya dora mana da ni'ima amma irin karfe 1 karfe 2 mai azumi zai fara jin wasu yanayi da koda babu zafin rana akwai shigan yunwar jikinka a lokacin kika daga hannu kika ga ya Allah bukatunki da kankan da kai kamar yanda dazu na fada da girmama Allah nuna masa shi kadai ya isa ba kuma fada masa bane kamar yanda dazu nace ashkurun nan idan muna yinta ita fa ana yinta ne ba iya da baki ba da zuciyarki da aikinki bakin ce Allah kai kadai ne kaza a'a kin fada wannan a baki ne amma da kika fito kuma ayyukanki ba su nuna hakan ba so ki dogara shi kadai zai miki shi kadai zai kiyaye ki shi kadai zai taimake ki shi kadai zai baki tsari shi kadai ne shi kadai ne shi kadai ne ki ta irgo wa'annan al'amuran a zuciyarki da bakinki kuma aikinki ma aikata akan Allah hakan kika yadda da shi so idan kika yi wannan kika daga hannu kuma kika ga yawa Allah damuwarki to ai an gama miki duk abin da kika nema Allah zai miki sannan akwai lokacin yin sahur nan ma duk abin da kika nema Allah zai miki kai cikin daren nan ma fa tukunna babu wani lokacin da za ku ce kun yi addu'a ba a karba ba ba na Ramadan ba daren yau da kullum ma annabi ya gaya mana in kika tashi sulusun dare kika tambayi Allah ya miki to an gama yi miki domin Allah shi da kansa zai sauko wannan sama yana yekuwar ina masu neman ai musu kina bacci ina bacci yar uwa mata dukkan damuwar da muke ciki sakacin mu ne wannan baccin da muke kulafaci wallahi yana nan yana jira mu wanda bamu san ranar da zamu tashi ba kullum ina tuna mana wannan yanda da Allah ya yi mana ni'ima har muka zo wannan wata mai tsadan har na yadda bacci yau dare ne na rana ko na dare ai in rana ne kika yi karatu kika jikin gaji wallahi bacci ma na mai azumi aka ce lada ne da ki zauna ki ta roman baka ki ta surutun gaira ba dalili ki ta kalle-kalle tan batsa da abubuwan da ba za su kai ki ba ki istighfari ki hailala ki hamdala ga sunan duk abin da kika faɗa Allah ya yarda shi la haula wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yar uwa duk wanda kika dauka Allah subhanahu wataala yana jinki kuma yana sauraron ki kuma zai amsa miki sai dai kaman yanda na faɗa mu zama masu cikakkiyar ka'ida a zuciyar mu mun yadda zai yi a bakin mu mun furta masa shi zai yi mun tsaftace kanmu mun raba kanmu da cin haram mun raba kanmu da aikata laifuka kada ki ce zaki zo ki alulaki yarinya ruqya
alhali kina cikin fasikan mata. Kar ku sha mamaki na ambaci fasikan mata ko? A wannan watan mai rahama. A wannan watan da yanzu nake ta sai mai hadamar lokacin mu. Ba iya ƴan mata ba har matan aure ajiyajiyan nan ma an yi kame din yara da ƴan mata da mata masu zuwa hotel aka masu da mazan banza. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A wannan watan fa ƴar uwa. Watan da aka ninka komai na alkhairi, kuna nufin shi sharrin ba a ninka shi bane? Duk abin da kika yi, an ce an ninka miki lada. Wallahi haka nan in kika yi zunubin ma an ninka miki kayanki. A daren jiya, wallahi sai da aka yi kame. Kuma an same su za su nan cikin ofis na gansu. Menene haka mata? Idan ke ba ke bane, ƴarki ne da ƙanwarki. Akwai wasu ƴaƴan da ba namu bane a garin nan? Wallahi ko daga wani gari suka zo namu ne, ina da ƴaƴa mata ne irinmu. Me muke yi ne kan mata? Me muke nema ne mata? Me mutum zai baki? Ya lalata rayuwarki, ya janyo miki ƙasƙanci a duniyance, ya janyo miki ƙasƙanci a lahirance. A wannan watan a ce wai baiwar Allah zaki yafa gelanki, ki ce wa miji kin tafi gaisuwar shan ruwa ko sayan wani abu, ki tafi ɗakin namiji? Dan Allah ma'auna, sha'awa ce take kai su ko kwaɗayi? Idan kwaɗayi ne da wanda zai baki abin da zai miki maganin talauci har iya rayuwarki, wallahi wani ba zai baki abin da zai miki maganin rayuwar iya wannan daren ba ma. Kowa ta san nawa take ci da gidanta da ƴaƴanta. Wallahi zaki fasikancin ki zo ki abin da aka baki ba zai ciyar da gidan naki ba ma. Mu daina kafa kanmu da hujja da cewa wai talauci ƙarya ne, talauci bai ba mu damar mu je mu fasikanci mu nemi abinci ba. Mata mu tsarkake kanmu. In ana faɗa, shi yasa nace muku ni yanzu na daina shimfiɗa muhadara. Zamana da hukumomi irin na hizba, irin na social welfare da sauransu, ina kallon tsiraran zunubi a gurin mata. Shi yasa ni banna saurara a mata, billahi azim ba mu da kirki. Wallahi ba mu da kirki, ina dai mu ne matan, to ba mu da kirki. Ku faɗa ku ƙara faɗa. Duk wacce take shakka ta je ta zauna sau ɗaya wuni ɗaya ta ida a hizba ta ga yanda ake fama da mata. Ta za a yi a zauna lafiya a society? Muna ta zagin shugabanni, muna ta zagin wallahi ƙarya ne, sharri yana ƙarƙashin mata, mu gyara. In kika gyara kanki, kiki gyara ƙannanki, kika gyara ƴaƴanki, billahi al'azim sai an samu sassauci. Domin in kin gyara, ta kusa da ke ta gyara, ta gefenki ta gyara, ai gurin zai daidaita. So ana nuna min lokaci, amma idan na shigo wannan ɓangaren sai in dinga jin kamar ma a duniya ba a taɓa yin wani abu mai daɗi a zuciyata ba. Kamar ba ka taɓa jin daɗi ba. Kamar ba ka taɓa jin wani farin ciki ba. Mata dan Allah mu je mu yi kanmu faɗa. Kina da yarinya tana tsalla-tsalla, tana rawar kai, tana shigo miki da abin da baki san menene shi ba, ki bincike ta. Akwai ranar da Allah subhanahu wa ta'ala wallahi zai bincike ki. Wallahi Allah sai ya tambaye ku akan ƴaƴayenku. Domin kiyo ya baku. Ta yaya ne ne ma zaki min wani zakin baki ki fita? Ki je gurin da ban san ina kika je ba. Kuma idan sun dawo, duk mai hankalin mata ta san ƴatta ina ta je. Kai yadda take yin shige-shige ma billahi al'azim, ke kanki kina gane ta. Ai biyayyarta ma ba ɗaya take da wacce ba ta yi ba. Saboda idan ta abu ɗaya ke tana kallon kowa ba kowa ba. So yanayin lokaci dole na dakatar, amma na ba mu asamin dan Allah, dan annabi, kowa ta je ta kalli kanta me da me nake yi marasa kyau. Me da me nake yi wanda ba daidai ba, wanda har in nayi addu'a ina shakkar za a karɓe ta. Tunda na ce muku dukkan mu da muna yin daidai addu'a, wallahi ba sai mun jira malama ne ya mana addu'a ba. Zaki wa kanki, zan wa kaina. In kin ga kin yi bata karɓu ba, to ki binciki kanki. Kin tara ƴaƴa suna fasikanci a gari, Allah zai saurari addu'arki? Kin fita da kanki kina fasikanci dan kin zo kin ce Allah kin tuba? Ai wannan izgilanci ne. Allah baya rangwame a masu laifin izgilanci. Kuskure akan samu yafiya a kansa, amma ganganci Allah baya saurarawa mai ganganci. Kenan ma kare ni Allah. Ai shi ya san toyayyenka da bayyanannanka. To indai har a wannan watan za a ci gaba da aikata irin wa'innan abubuwa, ina fata Allah subhanahu wa ta'ala ya juya mana akalar tafiyar mata ta koma ga waccan magana da muka faɗa ta farko ihdinas siratal mustaqim. Shiriya tana hannunsa shi kadai ya isa shiryar da mu. Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya. Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya. Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya.
Na'am, alhamdulillah. Allah ya saka wa malama da alkhairi. Ubangiji Allah ya sa mu amfani da abin da muka saurara. Tabbas suratul Fatiha ta kunsa alkhairai da dama a cikinta. Sura ce wadda idan kika tsaya mata gangan kika mai da ita ce kawai abin da kika sa a gaba a kullun a rayuwarki wala ta ishe in aka wani dadda tsata bare kuma ga sunan kata surori iri da kanda Allah subhanahu wataala ya sauke mana cikin alqur'ani wala akwai rahama a gare ta amma mi sai muke wasa da wannan yanzu sai kika mana wata magana ke wata uwa bata tsaya ta karanta ta nagartaccen karantawa ba kuma wanda sanin mu ne dukkanin wata sura da muka karanta ta ba daidai ba ko da wasali muka sanja mata to mun sanja mata ma'ana bare kuma aka sanja baki mun sanja mata ma'ana ya gushi to dan haka mu je mu yi karatun ta nutsu mu gyara kuraguran wani abu yana min ciwo a rayuwa ne ba kowa da kowa je ya gyara nasa kuskuren ya gyara shi domin mi wa'annan mabiya bayan namu su tashi akan hanya madaidaiciya za su gyara matakar mun gyara tunda mu sani fa fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana kullukum ra'i kullukum mas'ulun an ra'iyati to wajibi ne ba sanji fa yadda Allah subhanahu wataala ya sa ai haka za a yi mala'iku suna rubuta dukkanin abin da muka aikata da abin da iyalan namu suka aikata haka za a zo a saka dan gayyaman majigi kowa yana kallo baba abun kunya da zaka magali ko dubu tanwar wajen yake ba abin da zai zama wanda ba a ganshi ba jama'a ko a masallacin nan aka ce za a fitar da ka a ce kai kaza na saban Allah abun kunya ne bare a ce filin tashin alkiyama inna lillahi wa inna ilaihi raji'u Allah ka ba mu ikon gyarawa wasu al'amura da dama iyayena akwai fa aiki a gare mu mata wallahi akwai aiki a gare mu Allah subhanahu wataala dai azurta mu da wayannan ababe da aka ce ababan kiwo ne a gare mu za a tambaye mu ya san za mu iya amma mi sai muke sakaci duk wanda ta dage wallahi za ta iya amma sai mi sakaci muga kaman ba za mu iya ba sai mu riga musu rukun su kainar kashi dukkanin wani addababu wanda ake cewa an gansa kaza da maza da mata duka namu ne kuma sakaicin mu ne menene sakaci rashin addu'a ita ce farko ni a nawa ganin ba mu addu'a wajen tun wajen samun yayayen a lokacin da zamu same su ba mu san mun same su ba mu addu'a a lokacin karban ajiyar su wata muradin ta kawai biyan bukata a sauke mata shi shikenan ba za ta yi addu'a ko wala Allah aranan Allah zai yi wata halitta da zai saka mata a cikin mahaifarta ba amma matakar kin yi addu'a aka samu wannan rabo da izinin Allah Allah zai albarkaci wannan rabo amma baki addu'a ba ko wani iri zai zuwa za ta iya zuwa da masu ba mu kuka da masu ba mu hawaye da wanda zaki huce kina ce wuta du irin hinka din ne yake kawa amma duk wanda ta kasance ta bi tsari na addinin musulunci ta bi hanya ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ai ta ba su cika irin wannan dabi'un ba amma iyaye mata da dama wallahi wani abu karki kamar da kurmi wani bi da malama ta fada a cikin wannan wata mai tarin albarka mai wadda kowa yana nan yana nema a hani a hanjin da lalime muke a cikin duhu har ka je ka aikata irin wannan al'amari wa iyazu billah Allah subhanahu wataala ya shirya mana su da matan auren da ƴan matan da maza da mata duka Allah ya shirye su mutukar Allah bai shirye su ba masifa da wala idan ta zo ba za a ce za a kefe iya masu aikata kaza wa kaza wa kaza ba a'a har mudun yanzu ko wannan rayuwa da muke cikin tsananin rayuwa kaza da kike fin karfin sa bara bane yafi karfinki kaza da kike kaza kike kaza da shi bane sai kiga ba za ki iya ba idan ba koma ta ga Allah ta'ala babu abin da zai gyaru wani komawa ga shugabanni ba zai iya gyara wani al'amari ba wallahi sai matukar an koma ga Allah subhanahu wataala to ubangiji Allah ya datar da mu ya sa kowa ta zama jakada ta anguwarta ko ta gidanta da dukkan abin da aka ji malama ta faɗa na alkhairi ke ma ki isar da sako domin Allah subhanahu wataala ya baki lada mu ma kasancewa ta irin ta dalibai masu bakin naci dalibai masu son sai sun sauke wannan nauyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mana ballighu anni walau aya a har kullun har yara na suna min dariya da wannan hadisi kullun nakan faɗe shi mahaifinki da misali yace dan Allah ba ko bayan raina kuna zuwa kuna gaishe da babban kuwa ne aboki na wane kaza da kaza ba rasuwar mahaifinki sai kika ki zuwa dan Allah akwai abun kunya ko ba abun kunya kina da kafar da zaki je wayan ababan da yace kije sai kika ki zuwa to ina ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka ce ki so shi fiye da kanki ki so shi fiye da iyayenki da kanki ki so shi fiye da kowa bayan tsoron Allah sai yace mu isar masa da sako sai mu kasa ke kina ganin kar ki je ki fadi ba daidai ba to fadin ba daidai ba wannan daga gare mu ne kuskure ne gare mu irin namu dalibai dan Allah iyaye mata mu kokari mu nemi ilimi da addini musulunci don mu samu mu sauke wannan nauyi rashin neman ilimin shi yakan kawo ke baki ne ba sai a tare a je a hada gu a riga hada gurmi yaya suna yafa suna tun abin da kuke haka za su tashi su ma su koma na su cifalin gidan su ta gurmi shikenan ki hajjia kin ga kin kullu gurmi akan gurmi ki hada cifali na gurmi Ubangiji Allah ya shirya da mu Allah ya datar da mu ya sa wannan wata mai alfarma wata mai albarka wanda alkhairai suna nan kacakata a cikin sa ya sa mu nutsu mu yi ibada fiye da wanda muka yi a wancan shekara saboda dama muka samu ci gaba muka samu wa'anda suka koma ga Allah subhanahu wataala kun ga su ba za su da samu damar aikata wancan ba littafin wannan ba littafin siyar gadiya bi amma mu da muka samu dama Allah ya kawo mu cikin hikimar sa to mu yi kokari mu nemi abin da yafi na wancan shekara karki ce ba ni da shi ni talaka ce ba hajiya ko mun a cikin talauci akwai talakan da talakan zaki ga alkhairin da yafi na mai gobi saboda a zuciya ce saboda mi ya san mi zai samu kuma shi hannu da kake miga har kullun da ma kace yafi hannun karba alkhairi a duk zuciyar da ta zauna kullun ni ba ni da shi sai nayi shi zan yi kaza to ba zaki ba har abadin abadiya dukkan abin da zaki fitar da shi to wallahi mabiyinsa da zai dawo alkhairi mi kokari mu jajirce mu rika yawaita addu'a a wannan zamani daga mazatan namu yau mu ce matsalar kaza ai kaza baya kaza yayi kaza su ma mu saka sa addu'a Allah ya shirye mana da su ya sa su da hanya ba daidai ciya su rika ciyar da mu da halaliyar mu rashin ci halal da shan halal ma yakan gurbata gida duk ai fitar wasa su yaya su ta tarwatsa yau anguwa su hadu da yan anguwar ta duk ai ta abinda ba a so to sai mun koma ga Allah ta'ala sai mu sami gyarawa to ubangiji Allah ya sa abinda muka saurara zamu yi amfani da shi wanda kuma kika ji dama halinki ne in ana cikin irin wannan muhadarori haka sai kiji an faɗi wani abu tamkar halinki kamar an je gidanki an makale an ga abin da kike yi to amfaninsa shine mu irin wannan zaman sai kije sai ki gyara ashe ka zannan fa ka zane tun daga tana ji malama ta ambaci kaza sai ki gyara mu ma haka zamu gyara insha Allah saboda mu ma da dama mun ji ababe anan wa yadda mu ma ya kamata mu je mu gyara abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullah akwai tambaya guda daya da wata bayar Allah take cewa idan mace tana naƙuda